sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da wafatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 3 ga watan Yuni 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa kasar Ghana ta shiga jerin kasashe 10 da suka fi bada gudumawar sojoji a ayyukan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a fadin duniya.
Da muna abiye muna serve United Nations abin ga peacekeeping. Nam, Ghana tun 1960s muka fara zuwa peacekeeping.
A jamhuriyar Niger kuma shugaba Muhammad Bazoum yayi rangadi a sansanonin yan gudun hijirar jihar Tillaberi. Muna kuma dauke da rahoto na musamman, baya ga haka muna tafi da shirin wasanni. To amma kafin nan ga Maryam da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. A yau Juma'a kakakin Father Kremlin Dmitry Peskov yace sojojin Rasha sun yi nasara a kokarin da suke yi na kare farar hula a yankunan ƴan awari masu goyen bayan Rasha dake gabashin Ukraine. Ya kara da cewa sojojin Rasha sun kwace wasu sassan Ukraine kuma za su ci gaba da wannan aiki har sai sun cimma burinsu na aikin soja na musamman da suke yi. A jiya Alhamis, shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya ce sojojin Rasha sun mamaye kusan kashi 20 cikin 100 na yankin Ukraine. A gefe guda kuma a yau Juma'a, Rasha ta faɗi cewa ba laifinta bane yadda ake fuskantar matsalar karancin abinci a duniya, yayin da shugabannin kungiyar haɗin kan Afirka ta AU suka gana da shugaba Vladimir Putin don faɗa masa yadda lamarin ke shafar nahiyarsu. Nahiyar Afirka ta dogara sosai ga hatsin da ake shigowa da shi daga Rasha da Ukraine, wanda ke fuskantar kalubale yanzu tun bayan da Rasha ta mamaye makwabciyar ta Ukraine. Shugaban Senegal Macky Sall, wanda kuma shine shugaban kungiyar haɗin kan Afirka, ya fadawa Putin a wurin taron wanda aka yi a birnin Sochi cewa nazo ne domin in gana da kai in kuma fada maka cewa kasashenmu duk da suna nesa da inda ake yakin, matsan tattalin arziki da ake fama da shi sakamakon yakin ya shafe su. A jawabin da yayi wanda aka yada ta talabijin ɗan ƙasar, Sall ya fadawa Putin cewa galibin kasashen Afirka sun kaucewa yin Allah wadai da matakin da Rasha ta dauka akan Ukraine a lokacin da aka kada kura'a a game da batun a Majalisar Dinkin Duniya. A jawabin da yayi ta talabijin, Putin bai ambaci matsalar karancin abinci ba, sai dai kawai yayi magana akan muradin Moscow na karfafa dangantaka da nahiyar Afirka. Wani mutum ya harba wasu mata biyu har lahira a wani wurin ajiye motoci na wata coci a jihar Iowa a jiya Alhamis, daga nan ya harba kansa a cewar 'yan sanda. Karin mutum uku kenan a adadin waɗanda suka mutu sakamakon wasu harbe-harbe da aka yi a kwanan nan da suka tada hankali sosai a Amurka. Harbin na jihar Iowa ya faru ne jim kaɗan bayan da shugaba Joe Biden ya gabatar da wani babban jawabi akan tashin hankalin bindiga a yayin da aka kai munanan hare-haren harbi a cikin 'yan makonnin nan a biranen Buffalo na jihar New York da Uvalde a jihar Texas da kuma Tulsa a jihar Oklahoma. A halin da ake ciki kuma, wani harbin da aka yi a jiya Alhamis ya raunata wasu mutane biyu da suka je wani taron jana'iza a Racine da ke jihar Wisconsin. Harbin na jihar Iowa ya faru ne a wajen majami'ar Cornerstone a gabashin birnin Ames a yayin da ake gudanar da taron sujada a ciki, a cewar Nicholas Laney, mataimakin babban jami'in ɗan sanda a garin Story. Jami'ai daga Amurka da Koriya ta Kudu da kuma Japan sun gana a birnin Seoul a yau Juma'a don tattaunawa akan batun Koriya ta Arewa a daidai lokacin da kasar ke nuna alamun shirin yin gwajin makaman nukiliya a karon farko tun bayan shekarar 2017. Wakilin Amurka na musamman Song Kim ya gana da takwarorin aikinsa na Koriya ta Kudu da Japan, Kim Gon da Funakoshi Takehiro, bayan da Amurka ta ce Koriya ta Arewa na shirya wurin gwajin makamanta da ke Pyongyang don gwajin wani makaman mai linzami wanda zai zama karo na 7. A wannan shekarar, Koriya ta Arewa ta yi gwajin makamai masu linzami da yawa ciki har da wanda ake kyautata zaton shine mafi girma mai cin dogon zango abinda ya sabawa takunkumin da majalisar dinkin duniya ta sanya mata. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Prime Minister kasar Isra'ila Naftali Bennett ya gargadi shugaban hukumar kula da makamashin nukiliya ta kasa da kasa da ake kira IAEA a takaice a yau Juma'a akan cewa Isra'ila na a shirye ta yi amfani da yancin kare kanta wajen dakile shirin nukiliyar Iran. Waɗannan kalaman na zuwa ne bayan da shugaban hukumar ta IAEA Rafael Grossi ya gana da Bennett a yayin wata ziyara a yau Juma'a. Gargaɗin Bennett na zaman jaddada alƙawarin da Isra'ila ta yi na yin duk abin da ya dace don hana Iran samun makaman nukiliya. Hakan dai na zuwa ne a yayin da ake fuskantar fargaba dangane da rashin ci gaba da aka samu wajen ƙoƙarin farfado da yarjejeniyar nukiliyar da aka cimma a shekarar 2015 tsakanin Iran da manyan ƙasashen duniya da nufin hana Iran ɗin ƙera makaman nukiliya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Ghana na cikin jerin kasashe 10 da ke bada gudunmawar sojoji a ayyukan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a fadin duniya, kamar yadda mataimakin ministan tsaro Kofi Amankwa Manu ya bayyana, inda ya kara da cewa fiye da sojojin Ghana 4,000 ne suka sadaukar da rayukansu dangane an wanzar da zaman lafiya a duniya. Daga Accra ga wakiliyar muryar Amurka Hawwa Abdulkarim da karin bayani.
Over 4,000 soldiers have laid down their life in the cause of global peace and security.
Mataimakin ministan tsaro Kofi Amankwa Manu ya bayyana cewa kasar Ghana na cikin jerin kasashe 10 da ke bada gudunmuwar sojoji a ayyukan wanzar da zaman lafiya na Majalisar Dinkin Duniya a fadin duniya. A cewar sa, Ghana ta samu wannan nasara ne bayan da ta tura da karunta a baya-bayan nan don taimakawa wajen wanzar da zaman lafiya a Sudan. Daya daga cikin sojoji da aka aika wajen wanzar da zaman lafiya Captain Shamsuddin Salifu kuma limamin sojoji a Ghana ya ce tun shekarar 1960 ne kasar Ghana ta fara aika sojojinta zuwa ga wajen wanzar da zaman lafiya.
Haka dai muna abiye muna serve United Nations being a peacekeeping. Naam, Ghana na tun 1960s muka fara zuwa peacekeeping tun lokacin da presidentinmu Kwame Nkrumah ya aika rundumai daga Congo lokacin hayaniya ture da za ture abin ga Patrice Lumumba. Tun wannan lokaci muka fara zuwa peacekeeping since 1960. Tun wannan lokaci ina ga Ghana muna cikin the top 10 countries inda muke contribute peacekeeping duniya baki daya.
A cewar sa kuma sukan iya kai shekaru ko fiye ga haka.
Maganan da Deputy Saifa ya ce just recently Ghana sun send contingent zuwa Abia Sudan inda mu muka zo mu muke muna ci mu ne first contingent din zaka kawo mu nan gaka. Kisa mun za mu tafiya doka muna tafiya da limamanmu da asofu da me da ɗan likita kowa don saboda na zama kamarin shekara guda dai yiwon ke bada dama ku zauna cikin shekara guda ana ba ku dama ku zo leave one month. Bisa mu duka mu kenan ga mu duka mu sojan ne, akwai mai baba, akwai mai gyara takalmi, akwai tela, akwai kuma yan rika bindigogi ɗan shi, mu duka dai muna da bindigoginmu. Wuri ya nyamu sai don saboda raba fada kana saka-saka ne mutane biyu ke son su kai hari majuna duk ku zo ku sai saka-saka. Hey ku bari ko zama an raba fada manan shi.
Masanin harkokin tsaro Malam Irbad Ibrahim ya ce kasar Ghana ne kasa a cikin kasashe 200 a duniya waɗanda suke aika sojojinsu zuwa ga inda ake wanzar da zaman lafiya.
Kasashen duniya na da yawa sosai, an kusa 200. Don an ce kasar Ghana ita ce kasa na 10 da take taimakawa na samun zaman lafiya. Ai, abu ne da ya kamata mu duka mu yi farha da shi. Kiga kaman Ghana kowane lokaci ya ke ya baraka wani wuri ko kuwa an samu wani tangarda za ki ga muna kokari.
Ya ce baya ga kasar Sudan, kasar Ghana kuma ta aika sojojinta zuwa ga wasu kasashen domin wanzar da zaman lafiya.
ni da ke muna magana ga wanga lokaci Ghana na da sojojin raba fada a DR Congo suna nan kuma Lebanon UNIFIL sannan kuma karkarar munga a Mali wannan peacekeeping mission da ake kira MINUSMA akwai sojojin Ghana wurin kina a Timbuktu Gao ko Kidal cikin su aka arewacin Mali akwai mutan Ghana da ke nan suke raba fada kuma da yake sojojin muna ba su horo da sauran jami'an tsaro abin fariya ne ma sojan Ghana ya samu dama ko military police ya samu dama ya je peacekeeping mission kin shekara 10 saboda shi mun roki majalisar dinkin duniya irin taimakon da Ghana ke bukata na makamai na magunguna sauran taimakon da suke bukata su yi su ci gaba da wannan babban hidima da suke yi na zaman lafiya duniya baki dai
Hawa Abdulkarim yan fani ya sashi wasu lamurin amuka daga Accra Ghana
A gaida Hawwa'u. A jamhuriyar Niger kuma shugaban kasar Muhammad Bazoum ya ziyarci sansanonin ƴan gudun hijirar cikin gida dake wasu ƙauyukan jihar Tillaberi iyaka da Burkina Faso a yau Juma'a da nufin basu tabbacin cewa gwamnatin sa ta dauki dukkan matakan da suka dace don mayar da su gidajen su. Sulaiman Mini Barma ya aika mana da ƙarin bayani daga garin Torodi.
Sama da mutane 16,000 ne suka tsere daga matsugunan su a ƴan watannin nan sakamakon tsanantar matsalolin tsaro a gundumar Torodi dake jihar Tillaberi iyaka da Burkina Faso. Dalili kenan shugaban kasar Niger ya kai ziyara a garuruwan da waɗannan mutane suka samu faka domin ba su goyon baya. Ya kuma fara ne da ƙauyen Makalandi. Yace mun zo ne don mu tantauna da ku mai nazarin hanyoyin tunkarar matsalolin da suka addabi jama'a da zummar daukan matakan da suka dace don mayar da ku gida amma kuma ba zan mayar da ku gida ba kuma daga bisani in manta da ku zan yi bitar halin da ake ciki saboda haka ba za mu mayar da mutane garuruwan su ba har sai mun samu tabbacin daidaita al'amura dalilin haka ne ma yasa nazo da dukkan shugabannin jami'an tsaro na kasa baki daya al'umar makalandi da ke karbar bakuncin mutanen kauyuka akalla 10 da suka arce a sanadiyar aika-aikar yan bindiga sun bayyana farin ciki da wannan ziyara ta Muhammad Bazoum suna masu fatan ganin an gaggauta daukan matakai a wannan yanki da komai ya tsaya cik
muna kira ga shugaban kasa shi kama muna mun kuma samu da mu da iyalin mu ga koma cikin daji mu kwanta lahiya mu zamna lahiya mu tashi lahiya mu cin mu sha lahiya dan shi talaka in dai ka samu kwanci hankali to duka ga sai ka ce ka gode ma Allah
muna marabu da zawon shi muna mushi godiya da tsaron da yake muna da kulawan da yake muna da abinci da suke kawo muna da kayayyaki wallahi mu alhamdulillah Allah dai ya taimake shi yanzu harkokin karatu kai alhamdulillah tsaron ma alhamdulillah ba kamar da bane
garin Torodi inda anan ma mazaunan wasu ƙauyuka akalla 10 ne suka gudo a farkon watan Mayu da ya gabata ya samu bakuncin wannan tawaga ta shugaban kasa inda anan din ma batun tsaro da shirin maida dubban ƴan gudun hijira garuruwan da suka fito ne aka tantauna a kansu
ces populations qui se sont déplacées nous avons décidé de les ramener chez elles
yace waɗannan al'umomi da suka gudo daga matsugunan su mun daure aniyar mai da su gida nazo ne in kaddamar da shirin mai da su inda suka fito kuma in ce musu mun yi cikakken nazarin matakan da za su bada damar ba su cikakken tsaro ta yadda za su amince su ba mu haɗin kai mu mai da su gida ba za mu mai da su ba mu kuma bar su a hannun ƴan ta'adda
nous n'allons pas les ramener et les abandonner à la merci des terroristes.
Bayanai sun yi nuni da cewa ƴan fashin da a can baya suka hayyaci al'umomin karkarar Torodi na fakewa da aika-aikar ƴan ta'adda don ƙara kuntatawa bayan Allah. Shugaban ƙasa ya yi kira gare su tuba su koma kan hanyar gaskiya. Yana mai cewa ƙofa tana buɗe domin ba su damar samun canjin rayuwa. Sulaiman Mini Barma, muryar Amurka daga Torodi a jamhuriyar Niger.
A gaida Sulaiman Mini Barma, yanzu kuma ga Awul Garba dauke da rahoto na musamman.
Gwamnatin ƙasar Jamhuriyar Kamaru ta tantance mahajjatan wannan shekarar 2022 din, wanda ta ce tana buƙatar mutane 1,527 ne waɗanda za su sauke fararinsu a ƙasa mai tsarki a cikin wannan shekarar. Sannan kuma ta ɗaya ɓangaren, farashin kuɗin tafiya aikin hajjin ya yi tashin gauran zabi daga miliyan 2 izuwa miliyan 3 da jaka 300 na sifan kuɗin Jamhuriyar Kamaru. Wannan ne yasa na tambayi amiran hajji na wannan shekarar, Alhaji Muhammadu Muhammad Babule, kan tsare-tsaren da suka yi da kuma yadda al'umma suke ta kokawa na ganin cewar kuɗaɗen sun yi musu tsamari na tafiya ƙasa mai tsarki ɗin.
A nawar sanayya ne 4,527, to amma mun yi taro da shugaban ministan cikin gida ya wuna mana cewa 3,100 haka sallahu alaihi. Don yana cewa ya tafi can wa mashina ba ko an rage wani wasu ne ko ba rage su ba, Allah wani mula abin da ma a takaice abin da muka shina kenan. Ya ce duk da cewa ubangiji Allah ya kawo mana sauki, da ta farko dai 3,295,000, to kuma da yake al'umma musulmi wanda suka ga cewa kuɗin ya yi tsada sun ta tambayan afuwa cewa mai ƙasa ya kokari ya taimaka saboda musulmi su samu su je su idar da saƙonsu su isar da farilansu na alfi hajji wanda Allah ya ba shi a birnin tafiya. To shi ne yau nan jiyan nan misalin 12 na tsamman na dare tukuna aka turo mana cewa mai ƙasa ya cika ya ba da 1,000,000 a samu a cicika a rage waɗansu kuɗaɗen domin musulmi su samu su halatta su samu su aiki hajji a cikin limana. To yanzu dai abin daidai a taƙaice na ga cewa kamar an rage mutane, an rage mu kowa, an rage masa jaka 300 da wani abu, domin in kai lissafi jaka 300,290 yanzu an dawa kan jaka 2,924 2,920,000. Ka san in kashe mu kamar mu ne mura mu mayar a kadirar, ba mu bane masu mayarwa. Banki da aka zuba masa kuɗi wanda shi kwabinan kantin in haji a wajensa yake shi na Afrilai Bank, a nan kowa yake aje kuɗinsa, amma za ka da suna an kadirar ɗinka. Wane ne mai tafiya yake mataimakinka, jagoranka? To a cikin jagora ka sa sunansa a cikin abin da kaje ka biya kuɗi ba, kuma dole ne kowa da mai muku da kuɗin ku, tun da yake wanda ba su riga sun zuba wannan kuɗin ba shi su zuba daga 200,900
2,924,000
wanda kuma suka sa kuɗin su 3,295,000 su kuma da a mai musu da kuɗin su a na ƙaramar kujera ce. To a ne ban shida ba, na ga muka neman ƙarya. Duk da kuɗin abinci kamar da ake mutane lissafi kuɗin abinci da kuɗin abin na hotel a wancan karon in 2,000,000,000 a banda kuɗin hadaya. Kowa ya gamu cewa babu kuɗin hadaya, hadaya kuɗin ku ke cirewa ku saya. Duk abin da ake a lissafi gwamnati ke barwa, komisiyon ɗin mu na haji suna ba da komai a takaice a zanzane a lokaci. To shin ce da nan da kwana 8 wato daga jiya kenan firmiye ba? To daga firmiye zuwa kwana 8 yanzu ba take sauri mu kamar kwana 7 kenan ko a samu a rufe. Kuma suka ce in dai kuɗi ya cika nan mutane alhadan da aka kayyade mana za su rufe. To saboda haka dole mahajjata su yi kokari a yau zuwa gobe kafin sace su zuba kuɗinsu na haji, wanda da an riga ne an kawo rungumi, tun da yake an kawo rungumi su yi kokari su zuba kuɗinsu. Amma kuma ko abu ɗaya ban shina ba ko ina faɗa dare abin nan, ina sanar da alhaji su yi kokari su je su yi allura, shi ne mafi alheri. Yanzu da an babu allura nan, alluran korora ko korobili ko korora, wannan abin da ake yin shi kuma na lafiyarsu, kuma ba jami'in allura na lafiyarsu kamar su kolora, kamar su meningitis, kamar su wayewaye da aka saba yi, su ma su je su yi wannan duk su haɗa tukuna da fasfo ɗin su kone su kawo tukuna su samu biza.
Babban limamin birnin cinikayyar ƙasar Jamhuriyar Kamaru Sheikh Mohammed Maluk Faru shi ma ya yi mana ƙarin haske kan tallafin da shugaban ƙasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya ya miƙa wa mahaifitan wannan shekarar domin su rage raɗaɗin yawan farashin da kuɗaɗen suka yi musu.
Lallai wannan tambaya da kuka yi mini kan shanin wannan taimakawa da shugaban ƙasarmu shi ne President Chef de l'Etat Paul Biya ya yi, to wannan ka san babban abu ne, ba na wasa. ƙasa ba, wanda yake nuna cewa dama shi mutum ne mai son zaman lafiya na al'ummarsa, mai son wato ya ga ci gaban al'ummarsa, baya so ya ji kukan al'ummarsa. Ya saba irin wannan abin a koyaushe, to wannan kaga da ya ji ana ife-ife kurin haji yayi sama, to nan da nan komin kankantar shi kaga ya kwantar da zukata. To haka ake so shugaba ya kasance. Allah ya saka masa alkhairi, Allah ya saka masa alkhairi, Allah kuma ya sa wannan abin da yayi a ci gaba da yin irin wannan abubuwa. Lallai mun yaba masa, mun jinjina masa, abu ne wanda yake ake bukata. Dama kasan ko me shi dama inda shi dai bai zo masa ba, amma ya zo kunnin sa, to za ku ga yaro wani abin nan da nan. Shi sa ma yanzu wai su ba su ba mu kiran shi ma mu cikin kamaro mai kasa ko shugaban kasa, la muna kiran shi mahaifi, wanda yake bai muke kiran sa mahaifi, wato wanda yake tallafa ma iyayensa. To alhamdulillah, alhamdulillah, wannan abin godewa ne, abin jinjinawa ne. Kasan matsalolin haji dama ba ta wajen sa yake zuwa ba, ba ta wajen ma hukuma bane ko kada. To ni kaman ni dai ra'ayina na bayar, na ta magana da faransa daban-daban, na ba da ra'ayina kan sha'anin wannan abin da ya faru, ta ina wannan ma aibubbuka suka taso, duk na ta bayani insha Allah. To alhamdulillah, alhamdulillah, barakallah. Ni ne wanda kashina sosai Muhammad Malik Faruk, babban limamin garin Duwala.
Shi ma baban Muhammadu ɗaya daga cikin mahajjatan wannan shekara 2022 din ga abin da yake faɗi.
Alhamdulillah, kam agatin da yake aikin haji ne ko ba haka bane, kuma kowa ya san matsayin maganar tafiya aikin haji, kuma da maganar da Allah ta'ala ya magana akai, kuma da wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana barbi kuma akai, ko ba haka bane. Amma mu gaskiya anan kamuru kan muna samun matsala duk shekaru ana mana kare. To ta wannan shekaran kan gaskiya kai mana nauyi da kyau, wato an nuna wai talaka, ko da yake ma ba an ce talaka ma, to sai hakura domin da ne hali ake magana. To amma da ko yanzu masu hali da su so su biya ma talakan yi, an suka gabu ya hura haka, kuma to ka gani shi su iya su canja abin nan. Amma sai hakuri a wannan, amma shi mai kasa kan ya bada miliyan ɗaya ko ba sai domin a samu a rage nauyin wanda aka yi na haji yi, ko ba haka bane. To alhamdulillah, shi kan yayi bakin kokarin sa, ko ba haka bane, sai dai mu yi masa munna. Amma mun fi so kuma a rage kuma fere haka din kuma, ko ba haka bane. Inda a ce ma abin da kuma kaman a ce kaman miliyan 2 da rabi ne, wato kaga da dan sauki, to kaga wajen miliyon 3 lambar bade kuma kan nan kaga ai abin into. To yanzu kuma matsayi na abin da nake son sani, wanda suka biya shekara 2 da suke shige ne, me matsayin su yanzu ya zai da su? To shine muke so a gaya mana.
Mai bawa ministan harkokin kasashen cikin gidan kasar jamhuriyar Kano shawara kan harkokin musulunci Alhaji Abubakar Garba yayi mana ƙarin haske kan yadda ake samun matsaloli tsakanin ƙasa da ƙasa domin tafiyan mahajjatan wannan shekarar, da ma yadda shugaban ƙasar jamhuriyar Kamaru ya miƙawa mahajjatan har biliyan guda na sefar ƙasar jamhuriyar Kamaru domin su rage yawan raɗin da suke ji kan tafiya aikin hajjin. Ga abin da ya ce,
na farko tukuna muka ji a ƙa'idan Islama aikin haji ba na kowa ba ne, aikin haji ba na talaka ba na mai hali ne. Na biyu kuma, a duk duniya aikin haji ina ƙarƙashin ministan cikin gida, a wani ƙasan ana kiran shi ministan interior ne, haka ne. Kudin haji, aikin haji kuma ba da ƙungiyoyi ake ba, aikin haji gwamnatin Saudiya da gwamnatin ƙasarmu. Na ɗauki maka misalin Kamaru, tsakanin gwamnatin Saudiya da gwamnatin Kamaru ne, da ku abin da ya gano gwamnatin Saudiya, da ku abin da ya gano gwamnatin Kamaru. Zancen tikiti yadda Kamaru za ta yi yarjejiya da masu jira kamfanin jirage, amma shauran taksin din wannan Saudiya ne mai ce za mu biya kaza, za mu biya kaza, za mu biya kaza. Tukuna gwamnatin Kamaru ya haɗa lissafi ya ce ga abin da ya cancanta kowane mai tafiya haji ya biya, da zancen cin abinci sa, da zancen transport, da zancen kula da shi, da kuma duk wani abubuwan, domin ba Kamaru ba ta so mai tafiya aikin haji ya zama yana kwana kan titi. An dai fice wannan lokacin, yanzu mai tafiya haji ana saka su ba su da nisa da Kaaba, duk inda za su je ba su da nisa da inda za a je aikin haji a cikin shikokin aikin haji. Kudi ya tsada, wannan gaskiya ne. To amma shi mu duba mu ga gwamnatin Kamaru ta sa tsada, amma duk da haka gwamnati ta nuna cewa tana jin kukan al'ummanta, ta kawo kudi mai kasan mu, ya ba da kudi 1 miliyar taimakon gwamnatin Kamaru a domin a samu ragi a kudin aikin haji. Mu je a hankali, mu Islama ba addini ba ce mai neman tashin hankali. Islama addini ce wanda take bin take the ladabi domin duk wanda kace masa ana son shi da ladabi ya girma mana gaba da shi in kuma zai yi tambayan abu ya tambaye abu da ladabi kaga yanzu ubangiji ya sa da dan surutan da muka yi mai kasa ya kawo nashi irin taimakon yace a rage mana kudin haji haji ya tsada da duk duniya kuma kowace kasa tana da irin yadda take tsarin tafiya hajin ta na sake nanata maka aikin haji ba tsakanin kungiyoyi bane tsakanin kasashe ne kasashe masu tsari kasashe masu neman yadda za a tafi haji kasashe ne masu neman yadda abin duk abin da za a yi a can wajen kwana wajen cin abinci kula da lafiyar mu duk waɗansu abubuwan da ya gano aikin haji kasa ne take shirye hisa kuka ga mu kasan Kamaru in aka tafi haji ambassador da consular mu a inda alhazan mu suke nan suke zama su ma suna duk alumin su ne jikadan Kamaru a can da su mu hakuri wani tashin tarzuma wani mugayen lafasai duk bai gano mu ba
Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni
wasanni a takaice
saka kan wani shekara 2022 wanda kulokulin kasar jamhuriyar kano suke ta bugawa na rikuwa an kasa kulokulin birni gida biyu wanda aka saka gurbi a da kuma gurbi da karan farko ne kulokulin da suka fito na gurbi wanda take saman allon ita ce kulokulin edin sport ita kuma ta dauki gurbin farko ne da maki 40 sai ta biyu ita ce kulokulin kotonta birnin garwa wanda ita kuma take da maki 30 a matsayin da ta dauka da biyu sai kuma wanda ta zo ta uku ita ce gurbin tufu da maki 27 haka zalika ta bangaren gurbi kuma wadda ta zo ta farko a kan allon ta ce gurbin asanta binin wala da maki 45 sai kuma ta zo ta biyu a kan allon ita ce gurbin kanata binin yawunde da maki 37 sai a pages wanda ita kuma ta dauki gurbi na uku da maki 34 za kuma mu tsallaka bangaren champion league na gasar da aka buga a karshen makon da muka fita wanda yadda Madrid suka buga da takwaranta Liverpool club din kasar Spain Madrid ita ce dai wanda samu nasarar daukan kofin da ci daya ne ban haushi club din yadda Madrid da ta dauki wannan kofin na champion league har sau 14 yadda Madrid tana kafa ne a can kasar Spain kuma har cin Espanyol ake amfani da shi manajan tunkin na Madrid shine Carlos Ancelotti shugaban club din kuma shine Florentino Perez an kirkiro club din zai Madrid a ranar 6 ga watan Maris shekarar 1995 Mahama Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice A yau Juma'a kakakin Father Kremlin Dmitry Peskov yace sojojin Russia sun yi nasara a kokarin da suke yi na kare farar hula a yankunan ƴan aware masu goyen bayan Russia dake gabashin Ukraine. Ya kara da cewa sojojin Russia sun kwace wasu sassan Ukraine kuma za su ci gaba da wannan aikin har sai sun cimma burinsu na aikin soja na musamman da suke yi. A yau Juma'a Russia ta faɗi cewa ba laifinta bane yadda ake fuskantar matsalar karancin abinci a duniya. Yayin da shugabannin kungiyar hadin kan Afirka ta AU suka gana da shugaba Vladimir Putin don su fada masa yadda lamarin ke shafan nahiyar su. Nahiyar Afirka ta dogara sosai ga hatsin da ake shigowa da shi daga Russia da Ukraine wanda ke fuskantar kalubale yanzu tun bayan da Russia ta mamaye makwabciyar ta Ukraine. Wani mutum ya harba wasu mata biyu har lahira a wani wurin ajiye motoci na wata coci a jihar Iowa a jiya Alhamis daga nan ya harba kansa a cewar 'yan sanda. Karin mutum uku kenan a adadin waɗanda suka mutu sakamakon wasu harbe-harbe da aka yi a kwanan nan da suka tada hankali sosai a Amurka. Harbin na jihar Iowa ya faru ne jim kaɗan bayan da shugaba Joe Biden ya gabatar da wani babban jawabi akan tashin hankalin bindiga a yayin da aka kai munanan hare-hare na harbi a cikin 'yan makonnin nan a biranen Buffalo na jihar New York da Uvalde a jihar Texas da kuma Tulsa a jihar Oklahoma. To masu sauraro baki daya abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Elgresham wadda ta bada umarni da kuma injiniyan mu na yanzu. Ni Hanifa Kabir Isa da na shirya na gabatar nake ce da ku ayi hutun karshen mako lafiya.